ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بياك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Al-Imam Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a nan cikin garin Kano, a wannan yammaci na Laraba, daren Alhamis, yau 24 ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 12 miladiya ta 2017. Wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyib min Al-Kalim At-Tayyib, ko Al-Wabil Sayyib wa Rafi' Al-Kalim At-Tayyib, wallafar babban malamin nan mashhuri Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 72 cikin littafin wannan, inda kuma malam zai fara fasili na hudu, bayan fasili na ɗaya, na biyu, na uku da suka gabata, waɗanda suka kunshi muqaddima ko shimfiɗa game da wannan littafi, wanda ya kunshi al-azkar, zikirrai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, waɗanda yake yin su a wasu lokuta, a lokuta daban-daban. Malam ya ce al-faslu rabi', fasili na hudu, في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يقل بها. وديك مغنى أكن ذكر الري دعك أي تتاوى ذكر الري دعك إي ولن لبن داتي من كما تباوى يسا تتيد سبع لشدة الحاجة إليها سبو لسنة نبقاتها دعا غريس وعظم الانتفاع في الآجل والآجل بها. Da kuma girman amfanin da yake cikinsu, ko amfanuwar da take cikinsu a nan gaba, ko kuma a nan kusa. Ya ce wa fihi fusul, shi kusa wannan fasilin yana kunshe da wasu fasilulluka a ƙarƙashinsa. Al-faslu al-awwal, fasili na farko da suke ƙarƙashin wannan fasili na hudu, shi ne fi zikiri tarafain nahar, wajen bayanin wato zikirin safe da yamma, su ne tarafain nahar, safe da yamma. Wa huma ma baina subhi wa dhuluu'i shamsi, su ne abin da ke tsakanin lokacin da ke tsakanin ku, ma baina subhi, lokacin da ke tsakanin asuba da kuma huduwar rana. Wa ma baina al'asri wal ghurubi, da lokacin da yake tsakanin la'asar da kuma faduwar rana. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah mai girma da ruwaya yana cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila, ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa, ku yi masa tasbihi, wato ku tsarkake shi safe da yamma. Da ce wal asilu, abinda ake nufi da kalmar al asilu cikin harshen Larabci, qala al jauhari, mashhurin malamin lugha din nan al-Jawhari mai littafin as-sahih, yake cewa huwa al-waqtu bayna ba'da al-'asr ila al-maghrib, shine lokacin da yake bayan la'asar zuwa maghriba. Wato wasabbihuhu, ku yi wa Allah tasbihi, bukratan da safi, wa asilan da kuma yamma, wato daga bayan la'asar zuwa faduwar rana. Wa jam'uhu usulun, jam'in kalmar asil a larabci ita ce usul, haka nan ana masa jam'i da asal, bil guduwi wal asal, haka nan ana yi masa jam'i da asail, kamar dai jam'i ne na asila. Qala sha'ir, shi ne kawo maganar wani mawaki domin ya tabbatar da wannan ma'anar. Waƙar baitin Abi Zu'aib al-Hudhali ne, ɗaya daga cikin mawaƙan ƙabilar Huzayl, wani shahararren mawaƙi da ya yi suna, yake cewa la'amri la'anta albaytu ukrimu ahlahu wa aqudu fi afyaihi bil asail, kicho na rantsi lalle kai kai ne gidan, wato kai ne gidan, kai ne martabar gidan, yana yaban abin yabansa, kai ne gida, kai ne martabar gida. Ukrimu ahlahu, gidan da nake karrama mutanen cikin sa. Wa aqudu fi afyaihi bil asail, kuma nake zaunawa a gaban gidan da yamma. Kaga ya amfani da kalmar asail, yana nufin lokutan yamma. Wa yujma'u aidan ala uslan, hakanan ana yi masa jam'i, wato fi al asil larabawa sukan yi masa jam'i har ila yau da uslan, kamar ba'ir da bu'ran, asil, uslan, ba'ir, bu'ran. Thumma sagaru jam, sannan shi kansa jam'in suka yi masa tasgiri, suka ce usailan. Sannan thumma abdalu min an-nun ila lam, sannan suka canza nun din ta usailan ta koma lam, ya zama usailan, kamar yadda yazo cikin waƙar wani mawaki shine Nabzat Zubiyani, yake cewa waqaftu fiha usailan usailuha a'yat jawaban wa ma bi rab'i min ahadi. Wata waƙa mashhuriya, ya dara mayyata bil aliyai fi sanadi aqwat fatala alaiha salihu al-abadi, shine yake cewa waqaftu fiha, fiha damir yana koma zuwa ga dara mayya, mayya ce wanda yake yabo a cikin waƙar sa, yana yaban garin su inda suke zaune ko ƙauyen su, shine dara mayya din kamar unguwa. Larabci al-unguwa ana kiranta dar, ce daru bani fulan, daru bani fulan, daru bani najjar, ana nufin unguwarsu inda wannan ƙabila suke zaune. Akwai hadisin Aisha da take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam amara an tubna almasajid fi ad-dur, yayi umarni a gina masallatai a unguwanni, kaka ce a gidaje, kaka ce a gidaje kenan, kowa ya gida ya gina masallaci. Kaga wannan ya saba wa abin da shari'a take bukata, na a samu masallaci ɗaya da ya unguwa za su haɗa ciki. In aka samu wanda yake dan ragamzar malami, zai iya fassara ad-dur da cewa gidaje, ce Annabi ya yi umarni in kai gida ka gina masallaci. To kaga in ce kowa ya gida ya gina masallacinsa, to kaga abin da ake bukata na tattara mutane. Shi yasa sanin harshen Larabci da yadda suke sarrafa kalmomi yana da tasiri wajen ma'anar fahimtar ma'anar Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga nan Ibn Qayyim yana ta kawo waɗannan shawahidi na Larabci domin ya bayar da ma'anar da take cikin waccan aya ta suratul Ahzab, wasabbihuhu bukratan wa asila, kalmar asila din ita yake so ya fito da ita a larabci ne take nufi. To wannan shi ya jawo yake ta kawo waɗannan maganganu na masana harshen larabci da kuma maganganun mawaƙansu na tun zamanin jahiliya, tun kafin ma zuwan musulunci. To shi wannan Nabzat Zubiyani yana ɗaya daga cikin ashabul mu'allafat da suke da mashhuran waƙe-waƙe da suka yi suna, suka shahara tun a lokacin jahiliya cikin Larabawa. To yana da wata waƙa da yake cewa ya dara mayyata bil aliyai fi sanadi aqwat wa tala alaiha salihu al-abadi, yace ya ke unguwar ko ya kai unguwar waƙe unguwar mayya wacce take aliya da sanad, aliya sunan gurin ne da gurin da unguwar take, yace aqwat dan tsawaye gari ko fai, wato babu komai, babu kowa, wa tala alaiha salihu al-abadi, lokaci ya yi tsawo a kan wannan unguwa da ƙauracewar mutanenta daga wajen. Yake cewa waqaftu fiha usailalan usailuha, na zo unguwar da yamma, na tsaya ina ta tambaya, ina ta sowa, ina ta magana a cikin unguwar nan, a'yat jawaban, amma unguwar ta kasa bani ansa, wa ma bi rab'i min ahadi, babu kowa a cikin wannan gidaje. Ar-rab' shine gidajen da wasu suka zauna suka tashi, shine kango, abin nan kufai, ina ganin cewa kufai da Hausa. To ma bi rab'i min ahadi, ba kowa a cikin wannan kufai, saboda haka ina ta kurmat, ina ta ihu, ina ta sowa, amma babu mai bani ansa. A'yat jawaban, a wasu ruwayoyi ayyat jawaban, duk dai ma'ana su daya, ayyat jawaban wa ma bi rab'i min ahadi. To a cikin ash-shahid shine kalmar usailan da ya amfani da ita, wacce tasgiri ne na jam'in asil. وقال تعالى هكذا الله سبحانه وتعالى يأتي وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار كي تسبيه تارد أولي وبنجي جنكا بالعشي والإبكار السافد إما يأتي فالإبكار أول النهار الإبكار في الفرقان يلي والعشي يمتي كما آخره كالشين يلي هكذا الله يأتي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كي تسبيه tare da gode wa ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub gabanin huduwar rana da kuma gabanin faduwar ta yace wa hada tafsiru ma jaa fi al-ahadith wannan shine zai fassara wato tafsiri ne na abin da yazo cikin hadisai wadanda nan gaba zai kawo su a ciki annaman qala kaza wa kaza hina yusbihu wa hina yumsi yake cewa wanda yace kaza da kaza lokacin da ya waye gari ko lokacin da ya shiga yammaci wannan tafsiri ne na wannan wayar gari din daga yaushe zuwa yaushe ne yammaci din daga yaushe zuwa yaushe ne annal murada bihi abinda ake nufi da wannan qabla tulu'i shamsi gabanin huduwar rana wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwar ta wa anna mahalla la hadhihi al-adhkar ba'da as-subhi wa ba'da al-'asr mahallin da ake wadannan zikirai shine bayan asuba da kuma bayan lasar to anan ibnu qayyim ya fara da tantance mana yaushe ne ake so a yi zikirin safi yaushe ne kuma ake so a yi zikirin yamma duk malamai sun yi ittifaki cewa as-sabah safiya duk a gurin malamai gaba ɗaya babu sabani cewa safiya tana farawa ne daga huduwar al-fajr daga huduwar al-fajr safiya take farawa as-sabah tana farawa wannan daga wannan lokaci huduwa banda irin lissafi na zamani wanda Bature ya zo da shi da za a fara lissafi daga shafi da shafi tai shikenan ya koma AM to wannan lissafi ne na abin nan to wanda ya dauki irin wannan lissafi ya dauki irin wannan lissafi to zai ce azkaru sabah za su fara ne tun daga yau tun daga shafi da shafi da minti ɗaya ta yi to lokaci ya yi da za ka fara azkaru sabah akwai wani malami da ya faɗi haka amma kaga wani ka tubara ce wanda babu wani malamin malaman addini na farko ba su san wannan ƙayyadin abin nan ɗin ba nan abin nan tauƙiti ne na Bature da zai fahimta ya gafi cewa agogonsa ana sa am ɗin shafi ne sai ya fassara hadisai ma da wannan to amma malamai sun ittifaki kusan babu saɓani tsakanin malamai cewa asuba tana farawa ne daga huduwar al-fajr shi yasa ma ake cewa shine lokacin da sallar asuba ta shi yasa ma ake ce mata salatul subhi ake ce mata me salatul subhi sallar da ake gabaninta ake kiranta me salatul layl lokacin asuba ba ta yi ba safiya ba ta yi ba amma safiya tana farawa daga lokacin da alfijir ya fito shi yasa ake kiran wannan sallar da muke yi da suna salatul subhi a cikin littafin sunan ashabus sunan suratul hadisin Aisha yace ne dogo da cikin sunan Nasa'i wanda a cikin hadisin take cewa wala a'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qara'a alqur'ana كله في ليلة ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح تكتوا من تبسن النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت القرآن دكا أدري إيبا من تبسن النبي يا كرنت القرآن دكا أدري إيبا وهو قيام الليل تبا تسمى النبا سنة تكتوا ولا أعلم ولا قام ليلة كاملة حتى الصباح كذا الصباح yana nufin mai huduwa a fitar cewa kuma bai taɓa yin ƙiyamun laili daren gaba ɗaya ba har su bayan bai taɓa yin haka abinda take kalmar a nan abin nan a mawdu shahid a nan shi ne ƙauruwa hatta sabah tana nufin huduwar alfitar ta ce bai taɓa ganin ya yi ƙiyamun laili ba tun daga farkon dare ya fara yi ba bacci har asuba sannan bai taɓa yin wannan annabi yana bacci sulusi biyu na dare na farko sannan kuma ya tashi kiyamul layl sulusi guda sannan kuma sulusi yayi bacci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin qiyamul layl. To shahid kaga daga hudowar asuba daga lokacin da ake cewa safiya ta yi. Haka nan akwai hadisin Ummu Salama da Imam Tirmidhi ya rawaito wanda take cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam anis salati ba'da al-'asr hatta taghruba ash-shams wa ba'da as-subh hatta tatlu' ash-shams. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallar nafila bayan da asar hasira rana ta fadi. Haka nan ya hana yin sallar nafila bayan asuba hasira rana ta kuku. Kaga ba'da as-subh, subh anan ta yana nufin bayan huduwar al-fijr ko bayan sallar asuba. Inda suka yi sabani shine wajen tantance karshen asuba. An ce zikirin safi mun ji sun yi ittifaki akan cewa safiyar nan tana fara daga hudu al-fajr. To ina take karewa? Tana karewa ne da ina? Yamma tana farawa ne daga sallar asar. Ita kuma zuwa ina take karewa? Abin da yake shahararre wanda kuma da yawa daga cikin magabata suka tafi akai har da shi Ibn Taymiyyah da nan almajalisa Ibn Qayyim kamar yadda ya faɗa, shine asuba safiya tana farawa ne daga hudu al-fajr zuwa hudowar rana. Zuwa hudowar rana shi yasa ya ce maka huwa ma baina subhi wa tulu'u ash-shams, tsakanin asuba da hudowar rana. Abinda zai za iya kafa hujja da shi akan wannan fahimta shine wani hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito shi, hadisin Qatada an Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la'an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-ghad hatta tatlu' ash-shams ahabbu ilayya min an u'tika arba'atan min waladi isma'il wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salati al-'asr ila an taghrib ash-shams ahabbu ilayya min an u'tika arba'atan. Hadisi ne hasan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in zauna kin mutane da suke ambaton Allah tun bayan sallar asuba har gari ya waye har rana ta hudu, ce min ba'da salatu subhi, tun bayan sallar asuba har rana ta hudu, wannan yafi soyuwa a gare ni, nafi son wannan sama da inganta bayi hudu daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il, wato Qurayshawa. Ce ƴaƴan annabi Isma'il su ne Qurayshawa. Wato sama da in wato abinda na fi sha'awa ko na fi so shine in zauna bayan asuba har zuwa hudowar rana tare da mutanen da suke ambaton Allah, ya fi mun sama da inganta bayi daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il alaihi salam guda hudu. Sannan ya ce in zauna bayan sallar asar tare da mutanen da suke ambaton Allah har zuwa rana ta faɗi, ya fi soyuwa gare ni sama da inganta guda hudu, wato bayi hudu. A shahid anan shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci lokuta. Za ka ga ya ce ba'da tulu'i ba'da salati al-qada, salati al-qada ita ce salati subhi, bayan sallar asuba hatta tatlu' ash-shams, har rana ta hudu. Kaga ya bada wani limit na lokaci. Sannan yamma din sai ya ce ba'da salati al-'asr ko ba'da al-'asr ila an taghrib ash-shams, kaga shi ma ya bada wato wannan limit na lokaci. Kaga wannan shi yake kara karfafar maganar da mashhuriyar magana ta cewa lokacin yana farawa daga hudowar al-fijr zuwa hudowar rana. Akwai kwatankwacin irin wannan hadisin a cikin Musnad Imam Ahmad, hadisin Abu Umama wanda shi ma ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'an aqda azkurullah wa ukabbiru wa ahmaduhu wa usabbihuhu wa uhalliluhu hatta tatlu' ash-shams ahabbu ilayya min an u'tika raqabataini aw akthar min waladi isma'il ciro wa min ba'd al-'asr hatta taghrib ash-shams ahabbu ilayya min an u'tika arba'a riqab min waladi isma'il. Yake cewa in zauna annabi yace in zauna ina ambatan Allah ina kabarbari ina hamdala ina godewa Allah ina tasbihi ina hailala har rana ta hudu yace shi nafi so fiye da inganta bayi biyu ko fiye da haka da cikin ayyan annabi Isma'il yace kuma in zauna bayan la'asar ina yin waɗannan zikiri hatta taghruba ash-shams har rana ta fadi ahabbu ilayya min al-utiqa arba'ina min waladi isma'il na kusan haka sama da inganta bayi hudu daga cikin ayyan annabi Isma'il kaga wannan shi ma kamar wancan ya nuna maka tsakanin hudu al-fijr zuwa hudu rana daga la'asar kuma zuwa faduwar rana wasu daga cikin malamai suna cewa bayan hudu al-fijr har zuwa hudu rana shine lokacin da yafi lada aka fi so kai zikirin safi a ciki amma daga kuma bayan hudowar rana har zuwa azhar shi ma zai shiga ciki amma idan ka rasa wancan lokacin an gane wato idan wancan lokacin baka samu kai ba to kana iya yi daga kuma hudowar wato rana har zuwa azhar wannan shine al-waqtul mafdhul wancan al-waqtul fadil lokacin da yafi lada wannan kuma al-waqtul mafdhul lokacin da ba shi yafi ba an gane wato za kana iya cewa daga hudowar rana afwan daga hudowar al-fijr har zuwa azhar amma an fi so ya kasance daga hudowar al-fijr zuwa hudowar rana idan bai samu ba babu laifi a shigo da bayan hudowar rana har zuwa azhar wannan lokacin shi ma zai shiga cikin wancan amma bitabariya tsakanin hudu al-fijr da hudu hudowar rana kamar yadda muka ce shine al-waqtul fadil kuma yawanci annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a lokacin suka fi ambatan Allah kamar yadda kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa ya fi sha'awar haka to haka ya kasance aikin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi a cikin sahih muslim wanda yake karfafar wannan hadisin Simak ibn Harb wanda ya ce wa Jabir ibn Samurah yake cewa da shi a kunta tujalisu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi kakan wato kana zama da annabi sallallahu alaihi wa sallam kala na'am kathiran yace kwarai ina zama da shi ba kadan ba ina zama da shi yawa yake ce masa kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subh aw al-ghadat hatta tatlu ash-shams wa idha tala'at ash-shams qama Jabir ibn Samurah yake gaya wa Simak ibn Harb yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayin sallar asubahi baya tashi daga wajensa har sai rana ta hudu idan rana ta hudu sai ya tashi wa kanu ay as-sahaba yatahaddathuna fa ya'khuduna fi amri al-jahiliyyah fa yadhhakuna wa yabtasim sahabbai sukan zauna suna hira suna ambatan al'amarin da yayi wa kana a zamanin jahiliyya kafin musulunci ya zo irin shirme da hauka da aka ta yi wani abin ma ya ba su dariya su yi dariya annabi yana murmushi wani a masallaci to kaga ash-shahid anan shine annabi sallallahu alaihi wasallama galibi lokuta da yake ambatan Allah ko yafi ambatan Allah shine tsakanin hudu al-fijr zuwa hudu wa rana kuma yawanci haka sahabbai suke yi hadisin juwairiya da muka karanta a baya cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da safe ya batta tana ta yi sallah a gurin da ta yi sallah tana tasbih ya je ya dawo a riwaya tana cewa thumma raja'a ba'da an adha sai ya dawo bayan gari ya yi sha wato al-walha ta yi walha shi ne lokacin da rana ta fito ta yi haske shi yake cewa walha dan a lokacin da ke sallar duha to walha tana wato miƙewa har zuwa gabanin zawali har zuwa gabanin rana ta yi zawali wato ta kauce daga tsakiyar sama azhar ta yi to ana kiransa lokacin duha lokacin walha shi ne ya zo ya same ta lokacin walha ya same ta zaune a wannan gurin a watar waya tana cewa marra biha qariban min nisfin nahar, kusan rana ta kusan rabawa yazo ya same ta a gurin da ya banta. Shine kita ma zilti ala alhal allati farastuki alaiha, qalat na'am, baki gushe ba kina nan a yadda na barki, wato kina zaune anan kina ta tasbihi. Wannan yana nuna cewa sahabbai wani lokaci suna wuce wannan lokaci na huduwar rana su ci gaba da tasbihi. An gane ko? Wato dan rana ta hudu wannan ba yana nuna kana iya ci gaba da tasbihi, kana iya ci gaba da tasbihi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu juriya a wannan lokacin tana yin tasbihi a daidai wannan lokacin. Wannan shine kauli mashhuri, kuma shine mafi inganci a cikin maganganun malamai, domin akwai magana Ibnul Jazari yana ganin as-sabah daga huduwa al-fajr har zuwa faduwar rana da zikirin sabah ne, masa din kuma daga faduwar rana har zuwa huduwa al-fajr. To amma wannan kauli ne ba'id jiddan. Akwai wanda suna ganin daga huduwar al-fajr har zuwa azhar, suna ganin shine sabah, daga huduwar al-fajr har zuwa azhar, masa kuma daga al-asr har zuwa faduwar rana, sai har zuwa dare. To kauli mashhuri shine al-masa yana farawa daga al-asr, yana farawa daga al-asr, babu wanda ya ce kauli abinnan masa yana farawa daga azhar, yana farawa ne daga yaushe? Daga al-asr, in yi sallar al-asr har zuwa faduwar rana, kamar yadda muka ji a hadisai, ila an taghrub ash-shams, har zuwa faduwar rana. To daga nan kuma daga faduwar rana lokacin da ya fi falala ya ƙare, sai lokacin da bai kai wancan falala ba, shine daga bayan magariba kuma har zuwa huduwar rana. Wanda bai samu ya yi ba daga al-asr zuwa faduwar rana, to yana iya ko bayan magariba ne, an gane? Amma ba shi aka fi so ba, in ya yi babu laifi, amma ba shi aka fi so ba, an fi so ya yi daga bayan al-asr har zuwa daidai lokacin da rana za ta faɗi. Wasu suna zaton cewa su azkar din suna da alaka da sallar, suna da alaka da sallar asuba. A'a, su azkar din suna da alaka da lokaci, suna da alaka da lokaci ba da sallar ba. Saboda da zarar al-fajr yake to, to lokacin yin zikirin da aka ce zikirin safe ne ya fara, sawa mutum ya yi sallah ko bai yi ba. Galibi saboda mutane ko dai suna bacci, sannan sun tashi suna ta sauri a yi alwala a zo masallaci a samu, saboda ka ba ka da lokacin da za ka lissafa azkar da za ka yi a wannan lokacin. Shi yasa galibi ake yi bari sai an yi sallah, amma dai ba wai sharadi ba ne, an gane? Ba sharadi ba ne na cewa sai wannan, sai dai idan zikirin a cikin nassi an nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shi bayan sallah, to in nassi ya zo ya ce yana yin shi bayan sallah, to kai ma sai ka yi shi bayan sallah. Kamar me? Kamar akwai hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da Ibn Sunni a Amalul Yawmil Laila, hadisin da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idza salla subha qala asbahna ala fitratul islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana min mushrikeen. Wannan nassi ya zo a cikin hadisi cewa annabi yana yin sa bayan sallah idza salla subha, to shi wannan kaga ba za ka yi shi daga huduwa al-fajr ba, saboda ka takaita akan abinda nassi ya zo da shi. To in nassi ya zo da wannan, to sai ka taƙaita wajen wannan zikirin akan wannan nassi. Amma wanda nassi bai zo ba, kawai an ce da safe idza asbaha, to ko wani lokaci kana iya yin shi ko da kafin a yi sallah ne, matuƙar dai al-fajr ya ke to. Waɗannan azkar ba a sharɗanta musu wata hay'a ba, wani yanayi wanda sai a cikinsu ne ake so ka yi, ko a ce sai a tsaye banda a zaune, ko sai a zaune banda a tsaye, ko ka kai su a cikin gidi, ba a sharɗanta wannan ba, ko a ce sai ka kalli alƙibla ka yi su, babu inda wannan sharadi ya zo. Kamar yadda alwala ba ta wajaba ba, mustahabbi ne idan kai idan kai alaka da fara ta kai da hatta tsarki na kari karanci ne alwala to wannan yafi kamana amma da zaka yi askar din baka da alwala baka yi laifi ba Allah subhanahu wataala ya yabi masu ambatansa a cikin yanayi ko wani yanayi ba tare da fifita wani yanayi akan wani ba allazi da yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار kaga anan Allah subhanahu wataala cewa yayi wadanda suke ambatan Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubihim ko a kishi bai fifita wanda yayi a tsaye akan wanda yayi a raba ko wanda yayi a kishi bai fifita wani akan wani wanda yake nuna cewa ala ayi hal mutum zai iya yin wannan haka nan alwala ba tawajjaba ba sai idan nassi inda nassi yazo sai inda nassi yazo wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala kamar hadisin da yake cikin bukhari da muslim hadisin albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma ij' ala shiqqika al-ayman thumma qul أسلمت وجهي اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت كاغوانا ذكرا النبي صلى الله عليه وسلم يشيء براء ابن العازب ابن عازب رضي الله عنه يشيء إذا انكذوا كنتيا إذا أتيت مرجعك إذا انكذوا قلوا كنتيا فتوضع وضوءك للصلاة كي الولاء إذن يدك في الولاء السنة فقال النبي يا شرق أنت يا أمر تيش لي الولاء سنك كنت أكن سارك ندامة sannan ka faɗi wannan addu'a wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in mutta fi lailatika mutta ala fitra in ka mutu a lokacin to ka mutu a musulunci ka mutu a musulunci wannan idan aka samu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharbanta alwala ko ya umarni da alwala to a lokacin sai ayi alwala amma in bai yi umarni ba to ba sharadi bane wani ya ce sai an yi alwala a daidai lokacin wannan shine abinda shi Ibn Qayyim ya fara mana shimfiɗa da shi wajen tantance mana yaushe ne azkarul sabah suke farawa yaushe ne azkarul masa suke farawa shine ya ce wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam qala من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه أتكين سيو مسلم يرويت لك أبو هريرة أن كان مسيطان لك صلى الله عليه وسلم يجي من قال حين يصبح وحين يمسي mutumin da zai fada lokacin da ya wayi gari ko lokacin da ya shiga yammaci ya ce subhanallahi wa bihamdihi ya fadi wannan subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari shi ne mai a tamarwa ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari lam yati ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa bihi to a ranar gobe kiyama babu wani wanda zai zo da abin da ya fi nashi falala illa rajul qala mithla ma qala sai dai mutumin da ya faɗi irin abin da ya faɗa au zada alaihi ko ya ƙara akan nashi wannan yana ɗaya daga cikin azkar na sabah kuma azkar na masa mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi har sau ɗari to shin sau ɗari din nan yana nuna ba a ƙarawa iya sau ɗari kar ka wuce na akwai azkar wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade su kuma kowanne lokaci iya wannan adadin to baya dacewa ka kara kan wannan adadin kamar me kamar astaghfirullah 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 da yake bayan yayi sallama ce yana cewa astaghfirullah sau uku to kada kai ka zarme ka ce za ka dan kara wa Allah kalima yanzu ka ce ayi bakwai ko ka ce ayi ta tara ka ce amma dai a tsaya a mara amma dai a iya sha daya a iya sha uku a iya sha biyar ka ta tsara ba wanda zai yi uku wani ya zo ya yi dari to wanda ya uku nan shi ya fi lada mai uku nan ya fi mai dari mai lada saboda kamar yadda magabata suke cewa daga Abdullahi bin Mas'ud yake cewa ka bauta wa Allah akan sunna ta shekara daya ya fi ka bauta masa akan bid'a ta shekara daya wannan sunna din da za ka yi daya don tana kunshe da farko da biyayya da da'a da girmamawa kana biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kana masa kana girmama shi ba ka da shishigi cikin lamarin addini ka yi abin da ba a saka ba ce fassafin ka ma umarta wa manta ba aka wala ta ba haka in aka ce Annabi ya ce ka zai misali tasbihi da ake na bayan sallah na subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da ake yi 33 idan mutum ya zo ya ce shi 100 bai yi daidai ko wani bai yi daidai ba ko bai kyautawa kansa ba bai wa kansa gata ba ya cuci kansa yadda aka ce 33 din nan to abinda za ka tsaya ke ya zo a watar wayar 10 ya zo a watar wayar 15 ya zo a watar wayar 25 ya zo a watar wayar 33 babu sama da haka babu sama da haka saboda ka in kauce nan to ka shiga wani daji kuma ka shiga wani daji wannan shi ya bawa addinin musulunci tsari ka kula duk wani abin da ya fita daga tsarin musulunci to za ka ga ya koma hauka duk wani abin da za ka ga ba musulunci ne ya tsara shi ba wasu ne suka fito da shi suka yi shi sai ka ga kullum yana ɗaukar wani izinin shi kullum sai ka ga wani sabon abu kullum kowa zai zo da nashi kamar yadda nake cewa in na zo da tawa kalar wani can da shi ma yana da tashi kalar ya ce zai yi muku inkari zai soki nawa ya ce mai yasa zai yi zai shi ma mai yasa wa yasa shi ne yadda ba shi da lasisi illegal ne ke yi ba illegal ne ke yi duk illegal ne ke yi amma abin da yake da tsari a cikin musulunci to komai za a sa masa adadi za a sa masa lokaci za a sa masa hay'a da duba sallah ga ta kullun ake yi an mata tsari ta yadda duk inda ka je a duniya haka ake sallah a zahar da su ba a yi raka'a biyu a zahar a yi hudu da asar a yi hudu magriba a yi uku isha a yi hudu wanda duk kaga ya fita daga wannan tsarin to musulunci ne bai amma ba yana cikin musuluncin ba yana cikin musulunci haka sallah su take wannan raka'o'in ba wani wanda zai ce shi saboda ta karkarewa wajen bautar Allah zai kara daga hudu koma biyar ko shida ya rika ganin cewa shi a musulunci in ka tashi da gangan a raka'a ta ka tashi ka karo ta biyar sallar duka ta karo shi wanda duk littafin fuqa wa ka duba in mutum ya kara rukuni da gangan a sallarsa yana sani to ya rusa sallarsa ya rusa sallar shi yasa ko neman ne ya miƙe tsaye ya manta a raka'a ta hudu sai ya manta miƙe tsaye ya shiga ta biyar ku ma mu zama za ku nan za ta ata ne mafi ba maganar kai ma ka miƙe tsaye in kuwa ka san shi ta biyar zai yi ka miƙe tsaye shi sallar sa ta yi kai ta ka kana da shi saboda shi bisa kuskure ne shi a gurinsa a niyyarsa ta hudu ce ba ganganci ba kai da ka miƙe tsaye kai ganganci sallar ka ta lalace sai kai zaman ka dan watakila ku ta cewa subhanallahi ko dai yana dan ji ba ji sosai yana dan nauyin ji ko kuma a'a shi bai gamsu ba yana da kure ko kai kuskure yafi jin yakinin abin da yake kai to sai ku zama shi ya kawo raka sai ya zauna ya yi sallama sannan sai ki tare shi to in yaso kuma sai a tattauna in ya gamsu sai ku sujjada ba ne
idan
ya miƙe ya dawo za a sujjada ba ne to duka abinda musulunci ya takaita shi akan wani adadi ko akan wata hay'a ba a san wani da karambani ya zo ya karkatar da boci zai kawo kare-kare amma idan musulunci kuma ya bar abu a gobe to shi ma karambani ne ka zo ka takure abu ka ce ka a wuce kaza an yi haka ba a yi daidai ba kai ma ka yi karambani inda aka bar shi a buɗe ka bar shi a buɗe inda aka rufe ka rufe a wannan za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yana cewa illa rajul qala islama qala aw zada alayhi sai dai mutumin da ya faɗi irin yadda ya faɗa ko ya ƙara mai wanda yake nudawa ana iya ƙara ana iya ƙara daga dari kaga annabi bai kulle daga dari ba wato adadin falalar dai tana farawa daga dari to idan mutum ya ga zai ƙara sai ya ƙara shi yasa ce illa rajul qala mithla ma qala aw zada alayhi ko ya ƙara shi yasa zamu ga an ruwaito daga cikin sahabbai irin waɗannan azkar da suke a buɗe suna yin su da yawa kamar a cikin hilya hilyatul awliya ta Abu Nu'aym ya ruwaito daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu cewa yana ambatan Allah yana zikiri a kullum sau dubu goma sha biyu yana cewa inni la astaghfirullaha fil yawmi 12000 marra ina neman gafarar Allah astaghfirullah sau dubu goma sha biyu haka nan Abu Darda shi ma an ruwaito cewa kamar yadda Abdul Ghani al-Maqdisi ya ruwaito a cikin littafin sa al-Kamal cewa Abu Darda yana ambatan Allah a kullum sau dubu arba'in an ruwaito kutankucin wannan daga Khalid ibn Ma'dan shi ma yana cikin hilya Hilyatul Awliya to kaga sahabbai sun fahimci al-azkarul mutlaqa zikirin da yake satakke to ba shi da kaidi to ba za ka yi masa kaidi ba mutum zai iya yi gwargwadon abin da zai iya amma wanda aka yi masa kaidi mutum zai tsaya akan kaidin za mu zo mu yi magana nan gaba insha Allah akan wajen lissafin inda har yana cewa yana yin 40,000 wanda ce yana yin 12,000 babu shakka dole akwai lissafi akwai abin da za su yi amfani da shi wajen lissafi inda zai wahala kawai kana yi kwakwalwa kana na aje maka lissafin kamar mitan ne ba dole akwai abin da suke sawa za mu magana lissafi insha Allah وفي صحيحه هكذا يروي في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال ده عبد الله بن مسعود يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسى النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي اذا غري يا كابنا اذا يا شيغا يمبتي قال سي يجي امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله hakanan wato ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yake annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yammaci tayi yakan faɗi wannan addu'a yace amsayna wa amsal mulku lillah mun shiga yammaci kuma mulki ya tabbata amsa anan tammace ya tabbata ga Allah ya tabbata ga Allah al-mulku cikakken mulki duk wani mai mulki mulkin sa ne kasashe ne tauyayye ne sai mulkin Allah shi kadai ne mulki da yake cikakke saboda duk wani mulki iyakar sa nan duniya a nan duniyar ma a wani bangare mutum yake mulki ba zai zama yana da mulki ko ina ba akwai iya takaitacce da yake mallaka su ma waɗanda yake mallaka ba duka ne suke yi masa da'a a cikin mulkin sa ba ba duka ne suke wato rusuna wa mulkin sa ba don haka kaga mulkin da adam cike yake da tawaya sai mulkin Allah mulkin Allah shine yake cikakke duk wanda yake duniya ya ki ko ya tsoba wa Allah kullu man fi samawati wal ardi la atana bani abda kowa ba wa Allah ma'ana dole yana tafiya akan tsarin da Ubangiji ya yi masa ko wanda da yake in bai bi tsarin sa ma na shari'a ba sai bi tsarin sa na halitta da ya yi masa irin yadda ya yi masa zubi dole ya hakura da haka ba yadda zai iya canza kansa kaga dole ka yarda da wannan kaɗi ko kaso dole yadda ya tsara gaɓoɓinsa su yi aiki dole yadda su tafi a haka ba zai iya canza aiki idansa ba ya ba shi wani aiki daban ba gani ba ya canza aikin kunnensa ya ba shi wani aiki daban ba gani ba kafafuwarsa ya canza ayyukansu ya ba su wani aiki daban ba gani ba ko ya ce a yi musanyin hannu ya karɓi aikin kafafu kafafu su karɓi aikin hannu bai isa ba dole ya zama ya stajibu lil gharais zai ji yunwa ko ya so zai ji kishi ko ya so zai ji gajiya zai yi bacci zai yi rashin lafiya wannan duk Ubangiji haka ya tsara masa rayuwar kuma ya ko ya so haka zai bi wannan ubudiyya ce ga Allah subhanahu wataala da bawa yake yi ko baya so in ya ke ubudiyya ta yi tsarin Ubangiji da ya masa ce yi kaza bar kaza wato bangaren taklifi ta bangaren al'amur wannan to ta bangaren al-khalq dole ya bi Allah sai Allah ce ala lahu al-khalq wal amr al-khalq dukkan halitta ta shi haka nan al-amr ma duka nashi inda zai yi hankali sai ya fahimci cewa tunda Allah shi ke da al-khalq to ya kamata in sadu da in bi cewa al-amr ma nashi wanda yake da al-khalq shi yake da al-amr saboda shi ya halitta shi kuma ya tsara halitta nan kan wani tsari dole take tafiya a kansa to ya kamata ya tsora maka tsarin da kuma rayuwar ka za ta tafiya a kansa duk wani mulki ba na Ubangiji ba duk wani mulki tauyayye ne ba na Ubangiji ba yayin da bawa yake faɗar wannan tare da halarto da abin da yake zuciyarsa to duk wani mulki kuma zai gan shi ba komai ba zai gan shi ba komai da zarata halarto girman mulkin Allah to za ka rena duk wani mulki da kake gani na ɗan'ada shi yasa ce amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah yabo da godiya dukkan sifofi na yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah wahda babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan tabbatarwa da Allah uluhiyyarsa ne shi kadai cewa shi kadai ne wanda ya cancanci a bauta masa la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wannan karfafa la ilaha illallah tunda la ilaha illallah ta da babu abokin tarayya ga Allah cikin bauta to kalmar la sharika lahu kara karfafar wannan jumla ce kara korewa Allah subhanahu wataala ko da irin shariki ba a cewa Ubangiji yana da shariki galibi za mu ga la ilaha illallah tana zuwa da la sharika lahu saboda mayar da martani da gyara ga abinda larabawa suke a jahiliyyar ce la ilaha illallah labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak suna cewa ba Allah ba ya da abokin tarayya sai dai abokin tarayya dan da nashi ne da ya mallake shi da abinda ya mallaka shine musulunci nuna musu cewa wannan tufka da warwara ce ce ba ya da abokin tarayya kuma yana da wani ta yi magana ka warware ta ce la wahdahu shi kadai ne kaji karfafa maganar ne sannan aka ce la sharika la in aka ce shi kadai ne ba ya da abokin tarayya amma duk da haka aka sake dai karfafa maganar da cewa la sharika la ba ya da abokin tarayya ba ya da abokin tarayya a cikin sifofinsa ba ya da abokin tarayya a cikin ayyukansa baya da abokin tarayya a cikin wato mulkin sa, komai na Ubangiji subhanahu wataala nashi ne shi kadai, ba a tarayya da Allah a cikin sa, ba tarayya da Allah a cikin sunayen sa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne a bisa dukkan, a bisa komai. Ubangiji yana da iko akan komai. A nan kamar bawa yana nuna cewa wannan zamantowarsa a cikin masu ambatan Allah subhanahu wataala a irin wannan lokaci, duk sanda gari ya waye bawa zai faɗi haka, wannan wani iko ne na Ubangiji da ya ga dama ya sanya cikin masu irin wannan. Inda Ubangiji bai ga dama ba, to sai ya zamba cikin masu ambatan Allah din ba, sai ya zama cikin gafalallu. To amma Allah da ikonsa da kudurarsa ya sa shi a cikin waɗanda suke ambatan Allah a koda yaushe. Ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla, ya Ubangiji an cire ya ummida din a yadda zubin maganar take, ya rabbi, kuma sai aka ce aka cire ya a ka'idar larabci ana kiran na nesa ne da ita. To shi kuma bawa ana so kullun ya rika jin cewa Ubangiji kusai ke da shi, to dan ya nuna cewa Ubangiji kusai ke da shi, idan sadaka ibadi an yi ne karim, ji cewa kusai ke da shi, inna rabbi qaribun mujib, cewa kusai ke da shi. To sai aka cire ma ya din, aka ce rabbi, ya Ubangiji na, as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla, ina roƙonka alkhairin da yake cikin wannan dare, wato daren da za mu shiga, ina roƙonka alkhairin da yake cikinsa, wa khaira ma ba'daha, da alkhairin da yake bayan wannan dare ma, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla, ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da yake cikin wannan dare, wa sharri ma ba'daha, da sharrin da yake bayan wannan dare. Rabbi a'udhu bika min al-kasal, ya Ubangiji ina neman ka tsare ni daga kasala. Ina yake cewa kasala shine abinda ya kamata ka yi tare da kana da ita, bambancin su da al'ajis kenan. Al'ajis shine gazawa, ba za ka iya ba, gajiyawa ce, gajiyayye wanda ba zai iya abin ba. Ita kasala Ubangiji ya baka ikon ka yi, idan da ƙarfin jiki ne ake yin sa ya baka ƙarfin jiki za ka iya, idan da dukiya ake yin sa ya baka dukiya da za ka iya, idan da ilimi ake yin sa ya baka ilimin da za ka yi. Amma saboda kasala shaitan ya riga ya kashe ma zuciya, ka ki tsayawa ka yi abin, wanda daga shaitan ne shi ya sa kake neman Allah ya tsare ka daga kasala, ka yi abin da duk kake iya yi. Kiwa to amma dai a Hausan ma kasala muke cewa, ta wace kiwa a umarce ka kai abu ka ki, yawanci ita ce kiwa. Amma kasala kai kadai ba wanda ya umarce ka mutum da wani umarni na mutum ba, kai ya kamata ka tashi ka yi domin amfanin abin gare ka yake, amma ka saura kasala ka bi. wasu'il kibar, wannan kibar akwai ruwaya biyu, akwai kibar bi sukunil ba, da kibar ya zama daga girman kai da wato mummunan sakamakon girman kai ko mummunan halin da girman kai yake haifarwa. Su sai zama izafar abin nan ne shay'in ila nafsi, tunda alkibar din shi kansa mummuna ne. Ko kuma wasu alkibar sai zama yana nufin girma, wato manyanta da munin da yake tattare da manyanta, ko mummunar manyanta tun ya kai wani yanayi da zai girma har hankalinsa ya fara zautuwa, ana magana da shi baya fahimta, yana wasu abubuwa da wani, shi ne su ultima, ce Allah ka tsare ni daga shi ne arzalin umar da ya zo a wasu ruwayoyi. Ce rabbi a'udhu bika min azabin fi nar, ya Ubangiji ina neman ka tsare ni daga azaba ta wuta, wa azabin fil qabr, da kuma azabar qabr. Azabin fi nar tace azaba a wuta ranar gobe kiyama, azabar wutar jahannam. Azabin fil qabr tace azabar barzakh, wacce take tsakanin duniya da kiyama, a inda mutum ya mutu rayuwar da zai yi a cikin kabari bayan ya mutu kafin tashin kiyama ita ce barzakh. To wannan guri akwai ni'ima, akwai azaba. Waɗanda suke kyautata rayuwarsu daga zarar sun mutu to za su fara gamuwa da ni'imar Ubangiji subhanahu wata'ala tun alkiyama ba ta tashi ba. In sun shiga kabari za su riƙa ganin abinda Allah ya musu tanadi, kabarinsu Allah ya faɗaɗa musu shi, ya haskaka musu shi, ya saka ayyukansu su zama abokan da su abinda yake tsebe musu cewa a cikin kabari. A riƙa nuna musu ni'imomin da za su iske su in an tashi alkiyama, har su riƙa fatan Allah ka tashi alkiyama, kai ma za ka tashi alkiyama, saboda suna hango ni'imar da take buso musu daga aljanna. Wannan ni'imar aljanna ce, Allah ka sa mu. Akwai azabar kabari, kuma da zarar mutum tun daga lokacin da mala'iku suka zo karɓar ransa har bayan mutuwarsa, kuma yana cikin wannan azaba. Kuma akwai ta, kuma azaba ce ta barzakh, tun daga kabarinsa zai fara samun matsala, ayyukansa zama wani mummunan abu da zai rika firgita shi ko da yaushe, da kuma azaba iri-iri da zai zamuwa da ita, wanda Allah ya faɗa game da Fir'auna da mutanensa, annar yawar tunanin ashiya buluwar ashiya wayoma taqumus adkhulu ala fir'auna ashadda al'adab, Allah ce annar yawar tunanin wuta ce za a bujiro bujira su akan ta, buluwar ashiya safe da yamma, safe da yamma. To azaba ce, amma bata kai wacce take jiran su a lahira ba. Shi yasa ya ce wayoma taqumu sa'a, ranar da alkiyama za ta tsaya. Allah ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab, shigar da fir'auna da mutanensa a cikin matsananciyar azaba. Kaga ashe azabar da suke cikin ta a yanzu bata kai wacce take jiran su ba. Shi yasa ce ashadda al'adab. To duk azabar da za a yi wa mai laifi ko kafiri a cikin kabarinsa a albarzah, to azaba ce da bata kai wacce take jiransa ba, Allah ya kiyaye mu. Shi yasa annabi ya nemi tsari daga azabar wuta, ita ce wutar jahannama ranar gobe kiyama, wa azabar fil qabr, da kuma azaba ta kabari. Wa idza asbaha qala dhalika aidan, idan gari ya waye ya faɗi kamar haka, sai ya ce asbahna wa asbaha al-mulku lillah, wato maimakon ya ce amsaina wa amsa al-mulku lillah, sai ya bayyana shi asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Sai faɗi wannan addu'ar ita ma tun daga farko har ƙarshe, to wannan yana daga cikin abin da annabi yake faɗa da safe ko da yamma, da hadisin Abu Huraira, da wannan hadisi na Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Za mu tsaya a nan saboda lokaci, abin da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.